Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an huta lafiya. Muhammad Lado ne tare da Aisha ta sallama ka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira ga shugabannin tsaron ƙasar da su murabus daga mukamansu. Bisa la'akari da matsalar tsaro da ke ci gaba da tabarbarewa a ƙasar. Za kuma ku ji martanin da fadin shugaban Najeriya Tamir a wata sanarwa da ta fitar. Muna kuma tafi da rahoto na musamman daga jihar Niger da kuma labarin wasanni duk a cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Duk da sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610,000 a nan Amurka, masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Magungunan gwaji guda biyu da aka samu, ɗaya na haɗin gwiwa tsakanin Jami'ar Oxford ta Birtaniya da kamfanin sarrafa magunguna na AstraZeneca da wanda kamfanin ƙasar China CanSino Biologics ta samar da garkuwa mai ƙarfi a jikin ɗan adam a gwajin da aka yi, a cewar mujallar Lancet ta Birtaniya da ta wallafa wasu bayanan bincike na gwajin jiya Litinin. A halin da ake ciki a jiya Litinin, kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Pfizer da takwarata ta Jamus BioNTech su ma suka sanar da ci gaba da aka samu a sarrafa nasu rigakafin. Rigakafin da kamfanin na haɗin gwiwa na Oxford da AstraZeneca ya fi samun kulawa sosai, yayin da kamfanin ya sa hannu a yarjejeniyar samar da maganin ga gwamnatoci da dama da zarar an amince da ingancinsa kuma aka ba shi izini. Kamfanin ya sha alwashin samar da rigakafin miliyan 2 na maganin. A cewar jaridar New York Times, an gwada maganin akan 'yan sa kai mutum 10,000 a Birtaniya da Brazil da Afirka ta Kudu. Akwai kuma 30,000 a nan Amurka da ake sa ran gwajin maganin da su mako mai zuwa. Waɗannan bayanai na jiya Litinin na zuwa ne mako guda bayan da kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka Moderna ya sanar da cewa masu bincike a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa sun samar da wani ingantaccen magani da ke matakin gwaji na ƙarshe, duk da cewa yana da alamun illa kaɗan, kasala, ciwon kai da jiki. A halin da ake ciki kuma, shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun cimma yarjejeniya ta kashe dalar Amurka $2.1 trillion a matsayin kasafin kudin tallafin annobar coronavirus. Yarjejeniyar ta hada da dalar Amurka $857 billion da za a bayar a matsayin bashi da tallafi ga kasashen da suka fi galabaita sanadiyar coronavirus. An cimma wannan matsaya ne bayan da aka kwashe kwanaki 4 ana tattaunawa fiye da yadda aka yi zato. Abin da ya fi ɗaukan hankali shine rarrabuwar kawuna da aka samu tsakanin ƙasashen da suka fi arziki da ke arewacin nahiyar da suka hada da Netherlands da Austria da suka nemi a rage ainihin kasafin kuɗin na dalar Amurka $1.572 billion tare da gindaya sharuɗa masu tsauri na kashe su. A waje ɗaya kuma Spain da Italia sun buƙaci da a sassauta sharuɗan. Tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a gobe Laraba a Khartoum bisa tuhumarsa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi akan mulki shekaru 30 da suka wuce. Tsohon shugaban ƙasar na Sudan wanda aka sauke daga mulki a watan Afrilun bara biyo bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa faɗin ƙasar, ka iya fuskantar kisa idan aka tabbatar da laifin da ake zarginsa. An ɗage sauraron ƙaran ne na yau Talata kafin a fara kiran shaidu domin a tabbatar da ba da tazara yayin zaman na kotu wanda zai karɓi lauyoyin waɗanda ake tuhuma da iyalai masu ƙara. A cewar Zain Al-Abidin Muhammad, ɗaya daga cikin lauyoyin Al-Bashir, wannan shari'a na zuwa ne yayin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar ta ƙaddamar da sababbin tsare-tsare domin neman karɓuwa a ƙasashen duniya. Ƙasar ta Sudan ta yi alƙawarin miƙa Al-Bashir ga kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka, inda zai amsa laifukan tuhumar laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi da ya danganci faɗan Darfur a shekara ta 2003. Aƙalla mutum 300,000 ne suka mutu yayin wannan rikici kuma miliyoyi suka rasa matsuguni. A yau Talata, ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin kudurorin tattalin arzikin kasa waɗanda za su maida hankali kan iyale masu aiki yayin da yake gangamin neman zaben kasa da kwanaki 100 gabanin masu zabe su yanke shawarar wanda za su zaba tsakaninsa da shugaba Donald Trump. Kwamitin yakin neman zaben Joe Biden ya ce zai yi bayani yadda kudurin nasa zai samar da rukunin kwararrun ma'aikata masu bada kyakkyawar kulawa wanda suka dace da karni na 21 da kuma na ilimi. Daga cikin shirinsa na farfado da tattalin arzikin Amurka mai taken Build Back Better, zabukan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa Biden na gaba da Trump, ciki har da wata kididdiga da Reuters ya gabatar kan mutanen da suka yi rajistar zabe ta internet wanda ya bayyana Biden na gaba da Trump da maki 10 cikin 100. Dan takarar Democrat din ya bada cikakken bayanin wasu sassan kudurinsa na farfado da tattalin arzikinsa a yayin da yake sukan shirin Trump game da yadda yake tafi da al'amuran tattalin arzikin kasar. Trump ya maida martani tare da bayyana kansa a matsayin dan takara mafi cancanta da bunƙasa tattalin arzikin kasa, ya kuma bayyana Biden da cewa ba shi da kwarewa da ake bukata. Tun a farkon watan nan, Biden ya bayyana shirin samar da kamfanonin kere-kere da zai ci $700 billion, wanda ya ce zai samar da sababbin ayyukan yi $5 million da zai taimaka wajen magance matsalar rashin aikin yi da ke dada ta'azzara a wannan lokaci na annoba. Bayan jinkirin watanni 4 sakamakon annobar coronavirus, za a fara kakar wasan zarin ruga mafi girma a ranar Alhamis tare da jadawalin wasanni 60 da za a fafata a filayen wasannin Amurka, yayin da masoya wasan da dama suke farin cikin dawowar wasar da aka yi wa lakabi da National Pastime. Akwai kuma damuwa game da batun dacewar fara wannan babbar kakar wasa a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da samun hauhawar sababbin kamuwa da coronavirus, inda da dama daga ciki inda lamarin ya fi kamari suka kasance wuraren da 'yan kungiyar wasan suke zaune. Daga cikin jihohi 10 mafi yawan alkaluman sababbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata sun hada da Florida, Arizona, Georgia, Texas da California, inda gaba daya kungiyoyin wasa 11 daga cikin 30 suke zaune. Ana sa ran cewa Daraktan Cibiyar Cututtuka Masu Yaduwa Dr. Anthony Fauci, wanda 'yan kwanakin nan ake yawan ganin shi sanye da takunkumin rufe baki da hanci mai tambarin Nationals, shi zai jefa kwallon bukin bude wasar a Washington yayin da masu kare kambun zakarin gasar ta duniya, wato kungiyar Washington Nationals, za ta karbi bankuncin 'yan wasan New York Yankees a wasan farko.
Gaida Aishatu Sule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, majalisar dattawa ce ta bukaci shugabannin hukumomin tsaro na kasar su sauka daga mukamansu saboda ci gaba da tabarbarewar tsaro a kasar. Majalisar ta cimma wannan matsaya ne bayan da Sanata Muhammad Ali Ndume ya gabatar da kudirin nuna damuwarsa kan rahoton kashe sojoji 42 da kuma murabus ɗin sojoji sama da 365 da aka ce sun yi da kansu. Amma a wata zantawa ta musamman da Sanata Ali Ndume ya yi da wakilin sashen Hausa Madina Dauda, ya ce kudurinsa bai ce shugabannin su sauka daga mukaminsu ba. Shi ya nemi gwamnati ta maza-maza ne ta ba sojojin kasar makamai domin su yi aikin da ya kamace su. Ga yadda hirarta su ta kasance.
Su wayannan sojojinmu suna da matsaloli wanda ba a maganta su ba, musamman yawan su bai isa ba, kayan aiki ba su da shi, wayansu kuma abin nan wato kudaden su ma da suke bukata don su yi aikin yau da kullum din nan ma akwai matsala a cikin samun wayannan kudaden. Amma ku yan jarida kullum magana za ku yi magana shugabannin Hafsa, ni ban kawo wannan maganan abin nan ba. Ni abin da ya dame ni a cikin wayanda aka kashe sojoji 42 wannan babu ban soja a ciki, banda da major da captain da kuma lieutenant din nan, sauran ƴaƴanmu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki. Ba shugaban kasa wanda shine shugaban jami'an tsaro na kasan gaba daya ake cewa CNC, shugaban kasa taba zuwa bakin madaga ne ko so da ko kuma su wayannan da suke cewa ake cewa su ne shugabanni din, ai ba su ne suke yakin ba. Menene damuwar mutane mu, me ya za a kawo wannan abu zuwa karshe, shine magana.
To, ana ganin kaman fito da mu cikin wannan kangi na hannunsu domin suke shugabantar abin.
Dai maganan shugabanci din na hafsan sojoji ko kuma abin ba maganan da ni dan majalisa zan yi akai ba, don ba hurumi na bane. Amma magana da yake hurumi na shine magana da yake ga miki a wakilan jama'a da hadda wayanda suka rasa rayukansu da kuma wayanda suke rasa rayukansu da kuma azaman chairman na AMI a majalisar dattawa hakina shine in duba abin da suke yi kudaden da aka ba su ya suka yi amfani da shi amma ba wai yanzu a ce ai ka harba target baka samu ba wannan ba aiki na bane ko kuma a ce arsashin da kai amfani da shi maimakon kai amfani da arsashi biyar kai amfani da 50 wannan ba aiki na bane ko kuma in ce ga yadda za ku yi yaki nan wannan ma ba aiki na bane amma shin menene damuwansu ina ne ake da matsala me yasa ba sa samun nasara a cikin wannan ko kuma ba su kawo ƙarshen wannan abun ba kuma ya bayyane ne ba kayan aiki ba yawan sojoji kuma kudaden su ma ba a basu a lokaci yanzu muna cikin shekara na rabi sai la sati mai zuwa ne aka basu rabin kudin kasafin na budget na shekara na tutta za a yi irin wannan aikin kuna magana ba maganan burate maganan ko sadi ko wani abin nan bane no meye ne yake faruwa meye ne dalilin da yanzu kamar yanzu mutanen sun kama hanyar da yamma za su je aka afka musu me yasa da meye ne da za a yi da wannan abin ba zai faru ba kamar yadda nace da akwai drone yanzu suna da shi in za su je zuwa point A in sun tura drone wayan nan da suke kasa ba za su gansu ba su kuma za su gansu don drone zai je kawo musu abin nan ko tuna da movement na komai yake to in sun gani ba za su je wurin ba ko kuma za su je da shirin su alama shine wayan nan abubuwan babu kuma shine abin da majalisar dattawa tace gwamnati ta ba sojoji kayan aikin da suke bukata
tambaya ta distinguish cikin shekara 11 da ake yaki da yan ta'adda a kasar nan za a ce gaba ɗaya cikin shekarun nan ba a ba mutanen nan kayan aiki ba da me suka rika yi to
hajiya da tsofofin kayan aikin da suke da shi suke tafama wallahi sojojin nan in kin je bakin daga kin ga irin halin da suke zama wallahi ni kam ba zan iya zama a cikin wancan halin ba balle man sa dana a ciki common tent common inda za su kwana abinci ana zuwa yanzu sojojin mu wani lokaci ana tafiya don abincin da ma ba a basu yadda aka saba aikin soja mu da muka tashi a bariki lokacin da iyayen mu suke abinan har ma lokacin da yakin ya kare inda ake deploying sojoji don su je su yi gadi ana kai musu abinci a wurin abinci da zafin amma yanzu sojoji suna zama a cikin trenches wanda ruwa yanzu kamar da daminan nan inda suke zama in kin je kin gani hajiya ba za ki yarda dan ke zauna a cikin wannan condition ba
Sanata Ali Induma kenan a tattaunawarsa da Madina Dauda. To sai dai a wata yar gajeruwar sanarwa da ta fitar fadar shugaban Najeriya ta mai da martani ga majalisar dattawan kasar dangane da kiran da ta yi na shugabannin tsaron kasar su sauka daga mukamansu. Abokin aiki na Murtala Faruk Sanyinna ya ga wannan sanarwa ga kuma rahoton da ya hada mana.
Sanarwar mai dauke da sa hannun kakakin shugaba Buhari Femi Adesina ta ce fadar ta sami labarin matsayar da majalisar ta cimma tana mai jaddada cewa batun nade ko sallamar shugabannin rundunonin tsaron kasar batu ne da shugaba Buhari kadai yake da hurumin yin abin da ya ga dama sanarwar ta kara da cewa a matsayinsa na babban komandan daukacin dakarun kasar shugaba Buhari yana zabawa kasar abin da yafi mata alheri ne a koda yaushe kiran na majalisar da martanin na fadar shugaban kasa na zuwa ne kwana daya bayan wata ganawar sirri da babban hafsan sojin kasar na Najeriya Lieutenant General Tukur Burate yayi da shugaba Buhari a jiya Litinin a hirarsa da manema labarai bayan ganawar General Burate ya ce hanyar da za a iya magance matsalar tsaro a kasar ita ce jama'a su rika baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu abinda masu fashin baki suka fassara a matsayin bada bayanan sirri sai dai rahotanni da dama sun sha nuna yadda jama'a da ma shugabannin unguwanni suke bayyana shakku wajen bada bayanan sirri ga jami'an tsaro lura da yadda ake bi ana musu cune lamarin da wasu lokuta yakan sa har su rasa rayukansu
a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahotansa na musamman
Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya na ci gaba da yin binciken kwakwaf akan yadda kwamitin nan na yaki da yaduwar cutar corona da gwamnatin Jihar Niger ta kafa ya ce ya kashe sama da naira miliyan 700 a yaki da yaduwar cutar corona a jihar Majalisar dai bayan ta nuna rashin gamsuwa da yadda aka kashe waɗannan zunzurutun kuɗaɗe ta kuma baiwa gwamnatin jihar Niger wa'adin mako guda da ta raba kayan tallafi na abinci da wasu bayan Allah suka baiwa talakawan jihar a lokacin zaman kullan corona da ta ce har yanzu ba a raba waɗannan kaya ba suna nan jibge Malik Madaki Bosu dan majalisar dokokin ne mai wakiltar karamar hukumar Bosu kuma shugaban wannan committee na majalisar yayi karin bayani.
Sai an kashe kudin wannan.
Eh duka wannan kudaden da aka kashe gani ai. Wannan miliyan 795 din nan shine kudin da suka kashe tunda aka fara wannan aikin coronavirus din nan a Niger State.
To yanzu ya rubuto muku kun gamsu da abin da ya rubuto.
Magana mun gamsu bai taso ba to saboda bincike muke tsakani da Allah mun tarda abinci sosai masu yawa kuma mun gansu su dai ba a raba su ba.
Mutane za su yi mamaki ga talakawa na bukata an yi zaman kullun nan kusan watanni uku. Me yasa kun bincika me yasa ba a raba wannan?
Eh to ka ganin dai mun dai tsakani da Allah da muka je muka duba wannan damuwar da kace mutane sun samu mu makaran kanmu mun samu. Saboda mun iya tambayar shi chairman na committee shi secretary na gwamnatin jihar Niger muka iya nuna masa wanga abincin da aka aje su wasu suna lalacewa wasu kuma abu ne wanda suna da ranan expiring date kamar akwai randa in ta kai ko mutum ya ci zai zama matsala a jikin mutum. To menene dalili a ce wanga abun an aje su har zuwa wanga lokaci ba a raba shi ba?
To shi ma dai honorable Shaibu Liman iya mai wakiltar karamar hukumar Silaja a majalisar kuma memba a wannan committee yayi karin haske akan matsayinsu.
Dole maganan jimillan ma kudin da ma aka kashe dole sai in mun ci gaba da binciken mu mun samu mun tattara duk hanyoyin da aka biya kashe kudin nan kafin al'umma su samu cikakken bayani akan abin da ya faru.
Wani martani za ku maida wa jama'a musamman masu tunani ko hasashen cewa ku ma majalisar nan ta yi kila ba a gan ku bane ko kuma ba a ba ku wasu kudade bane shi yasa kuka bijiro da wannan aiki?
Well ka san irin wannan bayanai ko kuma zargi daga al'umma wannan bai karewa. Amma tuna musamman cikin mu ƴan majalisa akwai memba a wannan committee din da ya kamata yana wakiltar ƴan majalisa doctor ne kwararren doctor ne ya kamata a ce shi ma yana cikin committee din. So maganan cewa an gan mu wannan bai taso ba muna aikin mu ne inda kuma ba mu aikin mu aida ba kai ga waɗannan abubuwan da suka bayyana ba.
Alhaji Abdullahi Muhammad shine shugaban kwamitin kula da kayan abincin da kamfanoni masu zaman kansu suka kawo ma talakawan jihar Niger tallafi saboda wannan matsala ta corona. Ya ce ba a kammala kawo kayan bane shi yasa har yanzu ba a raba wannan abinci ba.
Ba za ku kuma yi ba wani abu baka bashi wani abun ba saboda haka sai kun jira komai ya cika sannan ka fara bada shi a dokansu kenan. Abinda yasa mutane ke samun labarin cewa wasu state sun fara bayarwa shine wanda aka ba kwangilan ya kawo shinkafa Niger ba shi aka ba kwangilan ya kai shinkafa Kaduna ba.
Eh me za ku ga wa jama'a game da wannan abu musamman bisa la'akari da kusan do an matsu?
Yawwa sai dai ayi hakuri luran ga tazo wanga kayan ga dole mu yi hakuri don ba mu ne muka dauki kudin mu muka je muka saya ba gudunmawa ne kuma gudunmawa ne da tsari. Saboda haka mutane su yi hakuri dole ne mu ma duk yanda muka kai ga mutsuwa ga mu basu wannan kayan sai mun bi tsarin da wanda suka kawo tallafin ga suka gindaya mana ba za mu iya ketare doka ba. Saboda haka su yi hakuri da zaran kayan ya cika ai yanzu me muke magana? Yanzu muna magana shinkafa buhu 30,037 da wani abu ne ya rage wanda mun kiyasta shi a bisa dokar kaidan da suka nuna mana cewa mu muna expecting motoci na daukan kaya 88. Yanzu mun riga mun karbi kaya motoci kusan 73. Saboda haka muna sa ran shinkafan da ya rage mota 15 za su kawo su wanda in har shinkafan ya hado a can gurin sa su labana din ba zai dauki lokaci ba za su kawo mana shinkafa kuma da sun kawo dama da shin sakatira ta ce da kayan ku ya hadu ku kira ku inform din mu cewa ku sanar da mu cewa kayan ku ya hadu mu sai mu sa ranan da zamu zo mu kaddamar da rabo saboda
wanda yake nan yanzu ba wanda zai lalace cikin kayan da ke ajo.
Eh to muna sa ran babu wanda zai saboda wanda muke da tunanin ma zai iya yin wani abu sai mu kuma har yanzu dai bai yi komai ba.
To shugaban kwamitin hana yaduwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ga abin da yake cewa akan yadda suka kashe waɗannan kuɗaɗe.
To alhamdulillahi kamar yadda ka sani haka su ƴan majalisa sun so su samu cikakkun bayanai game da aikace-aikacen wannan kwamiti na COVID-19. Kuma idan ka tuna mun je mun zauna da su wannan 'yan majalisa ya kai kusan lokaci kusan hawa uku na biyu da na uku. Sun bukaci bayanai da takardu akan abubuwan da aka ba kwamiti na kuɗi da kuma me suka kashe kuɗin a kansu. Duka wayannan bayanan mai masu wanda ya shafi kamar bangare kamar guda biyar ko shida haka. Akwai maganan kayayyakin asibiti da aka sassaya da kuma magungunan da ake ba wanda su aka ajiye wa'inda ake tsare wanda su samu da wannan ciwo da sauransu da abinci.
Me za ko baya ga 'yan majalisar nan akwai mutane a ɗaiɗaiku daban-daban suna ta korafi akan yadda kuka ce kun kashe kuɗaɗen nan. Hatta ta wasu kafofin watsa labarai da aka ce an ba su wasu kuɗaɗe kuma sun ga kamar ba a ba su kuɗaɗen nan ba. Me za ka gaya wa mutane?
A mutane su je su yi bayani. Idan aka ce midiya, ka ga mutane suna ɗaukan kawai kuɗin da za ka kashe ne ga kan jaridu ko kuma ga gidan rediyo ko da talabijin, amma abin ba haka ba ne. A cikin wannan maganar midiya akwai faɗakarwa sensitization. Wanda yake akwai su ɗan kwamitin sun je har ƙauyuka da local government sauransu don su faɗakar da jama'a su wa sun buga posters sun buga abin da ake amfani da shi a hannu ɗinnan wanda ake kira flyers da sauransu. Duk wa'annan sun kunshi abubuwan da aka kashe wanda yake mutane suna ganin kamar a abin da aka kashe gidan rediyo ne kawai a ba haka ba ne. Ƙorafe-ƙorafe ba za su tsare ba idan mutum ba ya ga cikakken bayani ya gani boro-boro ba. Mutane da yawa ba su tsammanin cewa ma a sai abincin ba. Kila ana wani wuri ma an ci ba sai abincin ba. Asibitin ma da muke wurin da ake kokarin a yi inda za a gwajin jini domin wanda suka kamata cewa wani sun ce ai ƙarya ne ba yi ba.
A yanzu dai al'ummar jihar Niger musamman talakawa masu ƙaramin ƙarfi sun zuba idanu domin ganin ranar da za a raba wannan tallafi na kayan abincin da kamfanoni masu zaman kansu suka kawo da aka bayyana cewa magidanta 47,611 ne za su amfana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan waka.
Bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa Ubangidana da za ka ɗauki zancena da ka yi gyara kafin a gincire kwana.
Ubangidana da za ka ɗauki zancena wallahi Allah da ka haye hasashena.
Ban da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawana ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fi na kafar kowa. Dangi agogo na ya fice na gunkowa. Daidai da zobe na ya fi hasashen kowa. Hata da biro na alƙalam na zannawa. Ubangidana, na zaka dauki zance na, wallahi da an gyara da tsakiyar rana. Ubangidana, na zaka dauki zance na, wallahi Allah da ka haye hasashe na. Gida dubu na gina ta na dun wajen kwana, ciki da falo dubai daban-daban dana. Dan ta na dina ta nauce da ke sun rana sana an kauce wa idan duna da ke bina banda sawaye na ga masu bikona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kuna mai gidana na baka duma zance na wallahi Allah na ka cika muradi na
Ubangidana da za ka dauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na
mun zama bayi na ciki da bashi turewa muna hakaya na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa kasa zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna biya cewa ya taraita sanya muka da rodewa
kuma dalla yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labaran wasanni
wasanni a takaice
labarin wasannin mu na ranar yau zai soma da marar dadi ne na rasuwar Alhaji Mamudu Inji mai lakanin sunan Biribiri shi dai Biribiri shine dan wasar kasar Gambia mafi fice a kullun kafa a tarihin wannan kasar a shekaru na 1960 inda ya buga kullun kafa a kasar Senegal Saleo Ingila Denmark da Spain ko Spain amma ya kafa tarihi ne a FC Sevilla ta kasar Spain ko Spain inda ya zura kullaye raga har ba misali kuma tuni club din na FC Sevilla na kasar Spain ko Spain ya hito da wani paper video domin karrama tsohon dan wasan da ke kasancewa zakaran wasannin karni da ya gabata na kasar Gambia hukumomin kasar Gambia har yanzu dai basu bayyana dalilan rasuwar Biribiri ba cewa da Alhaji Mamudu Inji wanda ya rasu turana 19 ga wannan wata na Yuli a birnin Dakar na kasar Senegal tsohon dan wasan tun shekaru na 1960 har zuwa karshen shekarun 1980 ya buga kwallon kafa a matsayin mai cin kwallaye a raga tuni dai masu tsaurin ra'ayi daga cikin magoya bayan club din FC Sevilla na kasar Spain ko Spain inda dan wasan ya kafa tarihi sosai sun sakawa gungun su sunan Biris North domin karama tsohon tauraruwar kwallon kafa na kasar Gambia da club din na FC Sevilla wanda ransa ya halinsa cewa da Biribiri ko Alhaji Mamudu Inji a ci gaba da dabsa a teburin kwallon kafa na premier na kasar Ingila mako na 37 a yau Watford na karbar bakuncin Manchester City sai Aston Villa na karbar bakuncin Arsenal inda za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu Manchester United za ta buga da West Ham sai Liverpool zakaran bana za ta karbi bakuncin Chelsea a kasar Italia ko a yau ana ci ana gogawa a mako na 35 na Serie A inda Atalanta da Bergamo ke buga da Bologna sai Sassuolo da Milan AC yayin da za a ci gaba da waɗannan wasanni na mako na 35 na Serie A na kasar Italia gobe Laraba Parma za ta karbi bakuncin Napoli sai Inter Milan da Fiorentina yayin da Spal za ta buga da AS Roma sai Sampdoria da Gen za ta buga da Genoa Lecce ko ta dabsa da Brescia Torino ta buga da Hellas Verona shi ko dan Nigerian nan Samuel Kalou da ke buga club din kwallon kafa na Girondins de Bordeaux na kasar Faransa ba zai raki takwarorinsa na wannan kungiyar ta Bordeaux ba a tsibirin Ile Evilene domin atsayi saboda yana dauke da cutar coronavirus dan wasan da ya dade a tarayyar Nigeria saboda rufe iyakoki da kasashen duniya suka yi sabili da cutar corona ya isa a Faransa a farko farkon wannan watanni inda ya kamu da cutar coronavirus a ranar 6 ga watan Yuli, sai dai saboda sirri na aikin likita club din Bordeaux na kasar Faransa bai bayyana sunansa a wannan lokacin ba. Yanzu haka dai dan wasan na killace ne a can Bordeaux ta kasar Faransa har zuwa lokacin murmurewar sa daga cutar coronavirus. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.